أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما تسأرمو لكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى كسان توا تردكو تسكيواني سابا شرنا فتوي رحمة شرن ديكي باكو داما دومو عيكو دا تنبو يوكو wannan da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi da cikin wannan shiri ne ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703060415455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyirahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook ta yi muna lahadi ne 5 ga watan Dhulhijja na shekara ta 1446 bayan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 1 ga watan Afrilu na shekara 2025 kamar kullum lokaci a yau muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalim OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ga Jami'ar Baro da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana na Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. Haka makalla.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sanya mu ya ba mu wato jinkiri har zuwa wannan lokaci da muka samu halartar wannan kwanaki masu albarka, kwanaki masu falala, kwanaki masu daraja a gurin Allah, kwanakin da ayyuka na kwarai suke da daraja da girman sha'ani a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala. A waɗannan kwanaki alhazai sun gama tafiya ƙasa mai tsarki, kuma mahajjaci da tafi haji yana da dama ya nau'ukan haji, cikin nau'ukan haji guda uku akwai ifradi, akwai ikrari, akwai tamattu'i. Ifradi shine mutumin da zai aikin haji shi kadai ba tare da ya hada shi da umara ba, wanda tun daga miƙati zai yi niyyar aikin haji bayan ya sanya ihraminsa, zai yi niyyar mi aikin haji ne kawai labbaik Allahumma hajjatan. To daga lokacin ya shiga ihrami ba zai cire ihraminsa ba, bayan ya yi dawafi ya je Makka ya yi dawafi tawaful qudum ya ga dama ya sa'i, in bai ga dama ya jinkirta sa'insa, ya ga dama ya sa'i a daidai lokacin, ya ga dama ya jirkinta sai bayan an sauko daga Arfa ranar sallah ko kashi garin sallah ya zo ya yi sa'insa, shine sa'in haji, tunda shi baya da umara, saboda sa'insa na haji ne. In ya yi shi daga farko shikenan, ba zai sake maimaita shi ba a ranar sallah ko kashi garin sallah bayan an sauko daga Arfa. Shi sa yi ɗaya gare shi saboda hajji ce kawai ya dauko ba umara a cikin ta. Saboda haka shi wannan shi ake cewa mai ifradi, ya dauko hajji ne ita kadai ba tare da ya hado ta da umara ba. In ya zo dawafin da zai yi na farko sunan shi tawaful qudum ba tawaful umara ba, saboda umara zai yi ba. Dawafi ne na wato maraba da zuwa Makka da yayi, yayi dawafi ga dakin Allah yayi godiya yayi gaisuwa. In ya ga dama ya je ya sa'i bayan sa, wannan sa'in sa'in haji ne. In an sake dawowa ranar 10 ga wata aka dawo daga Arfa, to ba sai yayi wasu sake sa'i ba. In kuma ya bar wannan sa'i da farko bai yi shi ba sai yayi shi a ƙarshe. To shi zai ci gaba da zama a cikin tufafinsa na ihrami, ba zai cire ba, sai dai in kamar yana da guda biyu zai iya cire ɗaya wanki, in yayi datti ya cire ɗaya wanki sa ɗaya, amma dai ba zai sa kayan gida ba kwata-kwata har sai an sauko daga abin da aka hana mai ihrami ba zai yi su ba a lokacin, saboda yana cikin aikinsa ne, bai gama ba, saboda haka yana tsakiyar aikinsa ne. In yayi dawaful qudum yayi sa'i ba zai aski ba, dan ba umara ba ce, har yanzu shi bai ihrami ba, ihrami baya aski. Wala tahriqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahalla, sai lokacin da aka yi yanka kuma ana yin sa ne 10 ga wata, lokacin aka halatta yi aski. To wannan mai ifradi shi baya yanka a kansa, babu maganar yayi wajabcin sai yayi hadaya, ba a wajabta masa yin hadiya ba. Wannan shi ne aikin hajji ifradi. Aikin hajji ifradi a wajen malikiya suna fifita shi akan sauran nau'ukan aikin hajji. Amma magana mafi rinjaye shi ne idan mutum zai yi umara a cikin ashurul hajji, wato daga cikin Shawwal ya yi umara ko farkon Zulkaida je umara sannan ya dawo gida sannan kuma cikin Alhazai, to suna cewa ya yi ifradi a lokacin ya fi masa, saboda ya yi umararsa a tafiya mai zaman kanta, ya yi hajji a tafiya mai zaman kanta. Don haka ladansa ya fi faɗi akan wanda zai haɗa umara da hajji a lokaci a tafiya ɗaya. Wato in ya yi umara a cikin ashurul hajji, ba wanda zai umarar Ramadan ba, wanda Ramadan ba a cikin watannin hajji, in ya yi umara a nan ba umara hajji ba ce, amma in ya yi umara a Shawwal misali, farkon Shawwal, tsakiyar Shawwal, ƙarshen Shawwal, ko farkon Zulƙa'ida ya yi umara, ya kuma ya koma garinsu sannan kuma ya shigo cikin Alhazai aka dawo da shi, to wannan suka ce in ya yi aikin hajjin ifradi ita kadai, to kaga yana da falala domin tafiyar umara ya yi ta musamman, haka nan ita ma tafiyar hajjin ya yi ta musamman, ya fi wanda ya yi tafiya ɗaya ya hada su guda. To mai tabattu'i shi kuma shi ne wanda zai ɗauko umara daga farko kawai, in ya je ya yi umararsa yadda ake umara, yadda ka san da ana umara, zai je ya yi tawafi sannan ya je ya yi sa'i sannan ya aski sannan ya cire kayansa, ya fita daga umara ya yi tahalluli, yanzu zai iya yin komai in ba yana buƙatar ya sa turare ya sa kayan jikinsa ya yi komai da aka hana masa lokacin da ya sa ihrami. To wannan shi yasa ba ake ce masa tabattu'i, domin zai samu ya wataya ya wala ba tare da takuruwa ba, saɓanin wanda yake cikin ihrami daga shi sai zani sai mayafi ba komai a kansa, haka zai yi ta yawo gaban mai tabattu'i. Kaga ifradi kaga yana cikin kayansa, ba wani sararawa, ba zai samu sakewa ba kamar yadda mai wanda ya yi umara ya cire kayansa, ba zai kuma sa su ba sai ranar zafi ta mai ranar 8 ga watan Zulhijja. Shi yasa ake cewa tabattu'i, kuma tabatta'a bil umrati ila alhajji fa mastaysara min alhadi. To shi akwai hadiya a kansa, ce to duk wanda ya yi tabattu'i zuwa hajji da umara zuwa hajji, to sai ya yanka abin da ya sauƙaƙa na hadaya. To shi wanda akwai hadaya a kansa, shi kamar yadda muka ce zai ɗauki umara ne daga farko, in ya je umara ya yi sa'ayi ya yi tawafi ya yi sa'ayi Safa da Marwa sannan kuma ya cire kayansa ya aski, to wanda ya fita daga aikin umara in ranar 8 da zuwa zai yi niyyar hajji, shi kuma daga inda yake daga masaukinsa za a fita da shi Mina. To kaga nan yanzu shi zai zo ya yi dawafin hajji kuma sannan zai sa'ayin hajji, shi kaga sai ya yi sa'ayi sau biyu, wancan sa'ayin na farko na umara ne. Saɓanin mai ifradi shi sa'ayinsa na farko na ƙudumi ne sannan na biyu na hajji ne, shi kuma wannan na farko na umara ne da sa'ayinsa shi ma na umara ne sannan zai zo ya kuma sa'ayin dawafin hajji da kuma sa'ayin hajji. Saboda haka shi sa'ayi biyu ne a kansa dawafi biyu, wancan dawafi biyu sa'ayi ɗaya. To shi akwai hadiya a kansa da zai yanka ranar 10 ga wata. Sannan akwai mai wannan nau'i na hajji, wasu sun ce ya fi lada, saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi burin ya yi lokacin da ya ce wa sahabbansa duk su koma masu tabattu'i, duk wanda ya ɗauko hajji kadai to ya mai da ita tabattu'i, ya mai da ita umara, har ya ce law istaqbaltu min amri mastajbartu ma suqtu alhadiya wa la ja'altuha umra, da a ce na san abin da zan fuskanta gaba, a baya na san abin da zan fuskanta gaba, wato Allah ya ba shi wani wahayin daban, to da ba zai koro hadayarsa ba. Don haka malamai suka ce kenan wanda ya koro hadayarsa to wajibi ne ya yi kirani, to Annabi kirani yayi, amma kuma ya yi burin ina ma a ce shi ma ya san abin da ya sani yanzu, da ba zai ɗauko kiranin ba. To wannan yasa malamai wasu suka fifita tabattu'i akan sauran nau'ukan hajji, suka ce ba dan shi yafi ba, to da Annabi zai ce masu ifradi da su koma tabattu'i ba, dan me zai raba su da abin da yafi falala zuwa ga abin da bai kai shi falala ba. su wasu na ce tabattu'i shi yafi lada, sannan kuma suka ce a cikinsa akwai yanka, shi kansa yankan ibada ce. Annabi yana cewa alhajju al'ajju wassajju, hajji shi ne al'ajju, al'ajju shi ne daga bayya, ana labbaik Allahumma labbaik, sannan wassajju da zubar da jini. To wanda zai hada da sajju shi ne wanda zai dauko tabattu'i shi akwai yanka a kansa. To suka ce shi kansa wannan ibada ce. So aka sai suka bashi, suka bata fifiko kamar Imam Ahmad ya bata fifiko da wata riwaya ta Imam Shafi'i. Wasu kuma suka abin da sai nau'i na uku shi ne kirani. Kirani shi ne wanda mutum zai haɗa hajjin da umarar da hajjin ya haɗe su guda. Me ya ma'ana hajji ya haɗe su guda? Shi ne ya yi ɗawafi, ya yi musu ɗawafi ɗaya. Ce ɗawafinsa na abin sa'ayinsa na afuwan sa'ayinsa na hajji ya zama shi ne sa'ayinsa na umararsa. Ya zo ya yi ɗawafin farko na umara ne, shi ne kuma na ƙudurɗinsa, sannan ya zo ya yi sa'ayi na umara. To wannan sa'ayin umara kuma zai zama shi ne sa'ayinsa na hajji. Kaga ya zama yana ɗawafi guda biyu, yana da kuma sa'ayi guda ɗaya. To shi ma ba zai cire ihraminsa ba. Kamar yadda mai ifradi ba ya cire ihraminsa, shi ma haka zai zauna da cikin ihraminsa. Ba zai cire ihraminsa ba, amma kuma zai yanka shi. Tunda me yasa zai yanka? Duk da shi ba a bar shi ya cire ihraminsa ba. Suka ce shi ba ya ji daɗin haɗa ayyuka biyu a lokaci ɗaya. Shi ma ya samu wannan tabattun. Maimakon mai ifradi shi kawai hajji ya samu, bai samu umara ba. Amma shi wannan ya samu ya yi umara a cikin tafiya ɗaya. To saboda haka shi ma fa man tamatta bil umrati ila alhajj ne fa bas yasal min alhajj, shi ma ya shiga, shi yasa shi ma wannan nau'in suke kiran shi tamattu'i. Amma wasu malamai suna sharɗanta cewa sai mutum ya koro hadiyarsa daga hilli, wato daga waje, ba ya saye ta a cikin haram, abin nan a cikin haram ba, ya zama daga inda ya taso, daga miƙatinsa da ya taso ya koro hadiyarsa tun daga can, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koro hadiyarsa tun daga Madina, haka nan sai na Ali, haka nan Abu Musa al-Ashari, dukkaninsu sun koro hadiyarsu suka yi haji irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sun wani kira ne suka yi saboda sun yi niyyar abinda suka su ba sa tare da Annabi, suna yaban Annabi ya zo ya tafi haji, suka ji labari su suka taho, suka koro kuma raƙuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buƙaci su zo da su wanda za a yi yanka hadiya da su. To lokacin da suka taho ba su san da wacce niyya Annabi ya yi ba a miƙati, sai suka ce mun yi niyya irin wacce manzo Allah ya yi, ba su ma san ko wacce ce ba. To suna zuwa suka ji mun yi niyya su ikirani ce su ba, sai suka zama masu ikirani kuma da sun koro hadisi tun daga waje. To wannan ita ce nau'i ta uku, wato nau'i na uku na aikin haji. Kowane alhaji ya zaba ya yi ya samu falalin da take cikinsa, kuma ya samu aikin haji. Shi ikirani Abu Hanifa yana fifita shi akan sauran nau'in hajji da wata ruwaya daga Imam Shafi'i, saboda sun ce shi ta Allah ya zaba annabinsa, tunda dai ta Annabi ya yi to ta fi lada. A shayi duk wanda mutum Allah ya hore masa ya yi, a san alhazanmu sun fi son su yi ifradi, saboda ka sun yanka, ka sun yanka tunda kuɗi za a kashe, kuma alhaji an ɗan ba shi dala 500 ɗinsa, ya ga cewa za a karbi sama da wajen dala sama da dala 100 a hannunsa, sai 400 ko 100 abin nan za a karbi dala 500 aka bashi, za a karbi dala 200 a hannunsa. To sai ga kai da me zai guzuri, da me zai abin nan, da me zai yi tsaraba, da me zai yi kaza, to sai a dauki ifradi. Amma abinda kuma mutane suke yin su dau ifradi aka gama sai su je su dauko umara, to wannan ba ta da asali, ba ta daga cikin aikin salaf. Sahabbai akwai wanda suka yi ifradi, amma in bane na Aisha, ita kuma da farko ta dauko umara ne da ta zo ta samu al'ada na bai ce ta mai da ita hajji, sannan ta yi duk abinda mai hajji zai yi banda dawafi. Saboda haka lokacin da aka gama za a tafi, sai ta fashe da kuka cewa mutane sun zo sun samu hajji da umara, ita za ta tafi da hajji kadai. Annabi ya sa ɗan uwanta Abdulrahman ya kai ta wa hilli, gurin da yanzu ake cewa Tan'im ko Masjid Aisha, zai ta dauko umara sai ta zo ta yi kai raka ta ya dawo suka dawo ta yi umara amma fa shi bai dauko ba inda haka ne shi ma sai dauko kuma banda ita ni ban ga wani daga cikin sahabbai da aka ce shi ma an ce je dauko ko wasu daga cikin waɗanda suka yi firadi tunda akwai wanda suka yi minna man ahalla bi hajji wa minna man ahalla bi hajji wa umra wa minna man ahalla bi umratin haka haka yazo a hadisi duka kaso uku duka an samu cikin sahabbai akwai wanda suka zo da ifradi akwai wanda suka zo da tabattu akwai wanda suka zo da kirani amma ba mu ji cewa wasu sun fita sun abin nan ba saboda haka ba daidai bane mutum ya kiyin umarar a tare da hajji ya kiyin tabattu sai daga baya je dauko wannan ya saba wa aikin magabata ya saba aikin salaf baya daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa Allah ya samu dace
wannan tambayar ta farko ta zo ne daga wanda yake cewa shin ya halatta mutum ya yi du'a ga matsala bayan du'a ga ibada a cikin sujudu tilawa
sujudu tilawa ai ba ta yi wata addu'a ba kaga yana ka ce kai sujudu tilawa kai wata addu'a ba ta matsala ba ba ta ibada ba sujjada ita sujjada shine kai goshin ka kasa amma ba wai kai goshin ka kai wata addu'a ba so babu wannan abu da zai zo a nasi cewa ko kai du'a ul ibada ko kai du'a ul masala duk babu wannan
sai ga kamalan shine ya saki matarsa saki biyu ta je sai aure ta fito ya dawo da ita ya sake sakin ta kuma ya dawo da ita yanzu haka suna tare shine ke tambaya malan ya zaman su yake domin ya ce malan ya ce idan mutum ya saki matarsa saki biyu idan sai aure ta fito in ya mai da ita to wancan sakin suna nan shi kuma ya dare ita kuma ya sake sakin ta kuma ya dare ita amma kuma suna tare shi ne ke tambayar ya zaman su yake
ba ya ji ansar dai har ya ji abin da na faɗa a wancan karan sai dai ban sani ba ko wani malamin yake ne in yake nufi na faɗa abin da na faɗa shi ne hukunci a mutum ya saki matarsa saki ɗaya saki biyu dan ta je ta yi wani aure ta dawo yana nan da wannan sakin da ya mata yana nan a cikin lissafi ba a cire shi a lissafi ba ya ce ai tunda ta yi aure ta fito kamar saki uku kenan in an yi aure ai aka fito ya dawo zero a yana nan biyun sai ka cinye su sannan ake dawo da shi zero sai an cinye su duka saboda haka biyun nan suna nan ta ce mas'alatul hadu ta ce fatawar sayyidina Umar ita ce fatawar sayyidina Uthman wanda sahabbai ne khalifai ne na khalifofi ne biyu na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba a samu wanda ya saba musu ba nabi yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafai ar-rashidin saboda haka idan mutum ya saki matarsa saki biyu ta je ta yi aure ta dawo ya saki wa aurenta ya ɗaya ce ta rage musu in ya kuma sakin ta to sai ta kuma yin wani aure sannan za su rike da mai dade ita in kuma har ya dade ita to ya dawo da matar da ba ta shi ba saboda haka auren su ba aure ba ne wajibi su dakatar da wannan auren har sai ta yi wani aure ta fito sannan sai saki aurenta idan yana son su koma zaman aure
to da kace assalamu alaikum malam ya ji bayani akan bayan salar asuba babu wata nafila sai dai irin ka tsarin fajr ce wanda mutum bai samu yayi ba kafin ta sai ya bayan ta din to shi kace malam shi yana zuwa karatu da asuba kuma wani masallaci ne daban ba wanda yake sallah a ciki ba shin ya halatta idan ya je masallacin nan yayi tayyatul masjid
ya halatta tayyatul masjid tayyatul masjid tana daga cikin salat da salawat zawatul asbab ko annawafil zawatul asbab akwai nafil fulu wadanda suke da dalili ba annawafil mutlaqa akwai nafil fulu wadanda suke da ganin dama mutum ya tashi da ka bi ya zauna wannan nafila ce ta gani akwai kuma nafil fulu da suke da dalilin yin su sune zawatul asbab kamar wanda yake shiga masallaci aka ce na ka biyu dalilin ubarta shi da yar ka abin shi da shiga sa masallaci za da khala ahadukum almasjid da bai ce faliyar ka rakatai ko fali salli rakatai qabla an yajlis idan dayan ku ya shiga masallaci yar ka abin kafin ya zauna da haka wannan umarni ne da aka ba shi da yar ka abin a duk sanda ya shiga masallaci kafin ya zauna wannan umarni ya hado da lokacin da ake nafila da ma lokacin da aka yi nafila ba war ba tantance ba ka ce banda lokacin da kai nafila umarni ne wanda yake da umum min haythul waqt ta bangaren min jihatul waqt ta bangaren lokaci ko min jihatul sabab tabbatar dalili dalilin shigarka kowane dalili abinda kowane lokaci ka shiga to zaka iya zaka yi wannan sune zawatu asbab kamar mutumin da ya dawafi bayan asuba akwai rakawai biyu da ake yi na dawafi misali sallallahu alaihi wa sallam ya bani abdu manaf kada لا تمنع أحد الطاف بالبيت أن يصلي في أي وقت شاء. كذا قهانا متمنى ذي دوافي يسلى لسنة جنامة. سواء كذا متمنى ذي دوافي أنا ركع بيدي كت سنة الطواف. تبا أشي وأنت دبا أسبوعي بزي ألوك جم بزي بريس لنا تفتوى لنا السببي. سواء كبا بلي في دنيا يا سلة جيتا متمنى سنة الوضوء مثالي مثل يا الولاء أقول لك أبي سنة الولاء سنة النافل في الولاء كي يأي ما ين الولاء شي ما أنا إيه أنت هو أنا لو كتيني تكابا إيه نعم
تسنة تنبيع شي ور متن يكسن شي إدان زي جيني عن شي بابي كوي شي غلاي كوي شي وهنيا tumala ina hukuncin aji container sana'a kan layi shin wannan shi ma akwai laifi a ciki
da abin da zai cutar da mutane idan zan to container da zai aje din nan za ta takurawa mutanen layi kila ya kara matsayin musu layi akwai masu abin hawa za su takuru to na baya halatta duk wani abu idan zan to ana ba da lada ga mutumin da zai kawar da abin da zai cutar da mutum da kan hanya idan ga kuma shi ko da zai kawo abin da zai cutar da وإباطة الأذى عن الطريق نبي أسان يشوبة شوابي الإيمان كسوري لكي كسن إيماني كقوان عبد الذي ونبدو سيدة متاني أسئي تنتبيه لشي كدوكي تو كاسا موانا كسون إيماني تو واندكو مزي كاو دوتان يعجيبا لا أبدا ذاك كاو تشكي كان كان ير متاني ذا سو تندسو ويا حلتا سو ذاك إنهار لذن تو لا ينبا يسشي بني كذوك أجي كنتينا ka kuma ƙara tunkiyo mutane layi ka shiga hankinsu kana da zunubi in layin yana da faɗi yana da yalwa ba tare da an takuru ba kuma gwamnati ba ta hana ka ba shikenan sai ka aje ta da ba mallakinsa ba da'awar mallakarsa kai ba komai amma dai in har za a cutu da wannan kwantena taka ba ya halatta
to ne mai tambayar shi kuma yake cewa malam menene hukuncin yin kyauta da uba zai yi ga wani ɗansa guda ba tare da ya yi wa wani ɗan ba kamar ya ba babban ɗansa gida idan ya kai aure dole ne sai ya siya wa kowa a cikin ‘ya’yan nasa gida shi menene bambancin maslaha da adalci a kan hakan
a ka’ida duk abin da uba ya yi wa ɗansa idan har yana da halin da zai yi wa ɗayan ba shi ba ya masa buƙatar su taso sai dai ya zato ba ya da halin ya san da ya ba mu wannan gida ko gina masa gida yana da halin da tayi wannan kuma da zuwa wuri bai da halin to ba cewa ana bin shi bashi ko yayi zalunci saboda wancan lokacin da ya zo aure bukatar sa ce ta taso akai masa wannan kuma lokacin bai taso bukatar ba ta taso ba amma in ta taso da halin da zai yi to wajibi ne domin ya daidaita tsakanin ‘ya’yansa nabi yana cewa ittaqullaha fa'adilu fi awladikum ku ji tsoron Allah kiyaye dokar Allah kuma ku yi adalci tsakanin ‘ya’yanku an kawo irin wannan shaida wani ya ba wa ɗansa wata kyauta maɗuɗuwa bai ba wa ɗayan ba bai ba wa sauran ba ya zo ya nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shaida annabi ya ce ni la ashhadu ala zur ba na yin shaida akan abin da yake barna wanda ba gaskiya ba sau da ka baya dacewa sau da ka uba yana da dama ya kyautata wa ɗansa ko yawai ɗansa kyauta lokacin da yake bukata yaron sa ne zai tafi karatu misali yana bukatar a saya masa wasu abubuwan da karatun nan da zai tafi yake bukata su in ya ɗauka ya saya masa ba a cewa sauran sai ya mayar musu da kuɗin gaba a saya masa tikiti to a yi lissafin kuɗin tikiti da sauran ya mayar musu waɗansa da baya da lafiya ya kwantar da shi asibiti ko ya kai shi wata asibiti dan abai masa magani a ce sauran ba duk a yi lissafi nawa aka kashe wancan mara lafiya su ma aka kashe musu ko ɗansa ya tafi jami'a yana buƙatar abin hawa da zai zuwa karatu ya je dawo ya saya masa babur yana zuwa yana dawowa a ce to waɗanda suke firamare waɗanda suke sakan dire basu ba sa ana kai sa dauko su to su ma duk a ba su liqa'a wannan ba ya bukatar wannan sai a bari su ma in sun zo wannan marhalar wannan matakin sai a ce masa to yadda kai bawa da shi ba wannan kai ba su da kana da hali shi ba in ga zan to ba da hali a lokacin shi kenan ba a dora masa abin da ba zai iya ba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha
to ne kace assalamu alaikum da Allah malam ya halatta mutum ya raba kudin zakka biyu ya sayi abinci da rabi ya bayar sannan ɗaya rabin kuma ya bada kudin
ba halatta sai raba kudin sa bane kudin zakka na masu na waɗanda za a ba ta ba wa zakkan ne nasu ne shi yanzu kawai haƙi mai haƙi ne zai bawa haƙin mai haƙi zai bawa zai karba su kansa wannan kasar da yake cikin dukiyarsa na zakka shi ba nashi bane yanzu akwai masu shi masu shi din da ya ba su abin su yadda yake in sun ga dama su sayi abinci sun ga dama su dinka sutura sun ga dama su biya wa 'ya'yansu kudin makaranta wannan ganin daman su ne ba kai za ka shata musu abin da za su yi ba Allah cewa inna masadaqatu lil fuqara wal masakin lamu istihqaq ce wa tamlik wato sun mallaki wannan dukiyar tasu ce aka da ikon kai za ka sarrafa musu ita ka ce bari ka ba su abinci maimakon kudin ka bayar da zakkar abinci ce za ka ce bari ka je ka sayar da abubuwan da muka ba su kudin kana ganin ba za su mori kudin abincin ba kai musu wannan ka ba shi ya gada ba ya ce sayar ai ya san kasuwa zai iya zuwa sayar haka nan abinci ne yana bukata ya sani ya je saya saboda haka ba ya halatta ka raba kudin zakka ka sayi abinci da wani bangare nashi kana ba wa mutane da sunan kana fitar zakka zakkar kudi za ka fitar zakkar abinci za ka fitar
sai kuma yake cewa assalamu alaikum shi tambaya sa akan menene hukuncin wanda suke kakara ta fili da kuma filin da aka fara gina shi sai ya ce wancan ya dauki filin da ya fara ginawar ya bashi wanda ba a gina ba saboda ya fi kusa da cikin gari shi malam wannan ya halatta ko sai dai kowa ya sai da nasa sannan ya siya ɗaya
ya halatta ya halatta kakarar fili da fili kakarar mota da mota kakarar gida da gida duk ya halatta kakarar riga da riga abinda aka hana a yi bai'in su bitta ba su shine wasu nau'uka na abinci wanda ake ajewa ko ake aunawa kamar gero da gero ko dawa da dawa ko masara da masara ko baiwa da baiwa ko wake da wake wannan su ne ba za ka yi sai da jinsin su da jinsin su ba ko dabino da dabino ko sha'iri da sha'iri ka sai da jinsin su da jinsi bi tafadul wato mutum yana da dabino kwano uku wacce busasshe wanda kuma yana da dabino danye kwano biyu sai mai biyun ya ce shi wancan mai busasshen ya ce ina son danyen sai cikin ba kwano biyu ba da kwano uku wannan ba halatta saboda dabino da dabino ne amma abin da ba abinci ba irin wannan dan an sai da shi bi tafadul babu komai ka sayar da fili ka kara kenan ko mota da mota wannan duk babu komai ba wai sai kowa ya sai da nashi wani sai ba a nan ake abin nan ba ribar bai ba nan take shigowa ba ribar fadl ba nan take shigowa ba tana shigowa ne a abin da yake abinci ne ko kuma kudi ne jinsi iri daya kamar azhab bil zahab da alfidda bil fidda to na aka hana tafadul duk kamar a ce naira da naira ka ce wani yana da nerori tsofaffi wani yana da sababbi sai mai sababbin ya ce zan baka naira dubu ɗaya sababbi kai kuma ka ban dubu ɗaya da ɗari ɗaya tsofaffi wannan ba halatta saboda duk kimar su ɗaya abinda wannan sababbin za su yi maka su ne tsofaffin za su yi maka so ba halatta a fifita wanda wani amma wanda yake da dala da wanda yake da naira ka cinsin kuɗin ya canza ya bambanta to dan nan an baka da ba da naira dubu da ɗari da ɗari shida ko da ɗari biyar da hamsin an baka dala ɗaya to kaga wannan jinsin kuɗin ba iri ɗaya ba ne ba komai da an samu tafadul to a nan ne ake maganar ribal fadl amma a cikin abubuwan da ba abinci ba kuɗi ba abinda ya shafi mota gida da abin raƙi ta abin nan taguwa dabbobi duk wannan babu
kuma kuma yake cewa malan menene ingancin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar wa dawa da mayar da amsa sallama da wa alaikum yayin da aka masa cikakkiyar sallama har ma da aka tambaye shi sai ya bashi da abin da zai mayar wanda ya fi shi
hadisin Aisha ne yana cikin sahihai lokacin da Yahudawa suka zo suka yi masa munar addu'a da sun sallama suka ce assalamu alaikum assalam shine al-halak al-maut wato mutuwa ta tabbata akan ka ko halaka ta tabbata akan ka Aisha ta ji shi ba Annabi ya ji abin da suka ce wani ce fa idza ja'uka hayyuka bi walam yuhayyika bihillah idan suka zo in ji Allah sai su gaishe ka da abin da Allah bai gaishe ka da shi ba to irin wannan gaisuwa suka yi masa amma sai suka karye harshe ga da wani assalamu alaikum akwai cikin mutane wanda suke irin wannan sallamar kuma su ba wai suna nufin munar addu'a ba a masu tsayawa a da kyauta talafazin sai ya gagara assalamu alaikum to kaga assalam shine al-maut shine ma'anar sa saboda assala akwai lamun assalamu alaikum to da suka zo sai suka yi wannan assalamu alaikum Annabi ya ji su Aisha tana zanta ji su sai ta daga murya tana wa alaikum kaza wa kaza tana irin namawa sai Annabi ya ce a akida kaza shine bayan ya sun tafi sai suke cewa Annabi ya ce da su wa alaikum to bayan sun tafi shine yake cewa sai da take cewa Rasulullah baka ji ba abin da suka gaya maka ba yace na ji kima baka ji bai na gaya musu ba yace wa alaikum kuma haka saboda haka sun yi maka gaisuwa fa hayyu bi ahsan bin awru duha ya bar musu da abin da suka gaya masa shikenan to wannan shine abin da ya tabbata a hadisin
kusa yake cewa malam shi ya halatta liman ya kira sallah kuma ya tare ikama da kansa
ba ko bai ba ce cewa liman haramun ne kira sallah ba ko ya ikama in ya zama na ladan bai zo ba kuma ya ga cewa a gurin ba wanda zai iya yin kiran sallar yadda ake so ko bai natsu da waɗanda suke gurin ba kai je ba wani ya yi kiran sallar ba daidai ba ya ga gare ya yi ba ko bai amma in ya zato akwai wanda za su kira sallar shi ya kwace ya ji hana masu kiran sallar shi yake yi da kansa ya kama da kansa ta wanda ya saba kuma abin da sunna ta zo da shi in ya zama abin ya daure a haka masallacinsa shi ne liman shi ne lada ya saba wa sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da lada ne shi kuma yana libanci to kaga ana ya zo da wani abu saba bayan ya zanto wata hala ce wani abu ne ya zo ya faru wani yanayi ya zo ladan liman bai zo ladan bai fito ba ko ya yi tafiya ko babu wani wanda za a iya sawa ya yi kiran sallah shi ya fito ya yi da kansa kuma ya gabar da kansa ba wani abu
sai ka ce malam liman ne ya riƙe yin alƙunut a sallar asuba kadai wato alƙunutun da ake bayyanawa kusan ya kai watanni yana yi gashi kuma malamai na bayanin tana da lokacin da ake bari shi ne ke ce malam alan a nan mamun da suke bin sa ba su da laifi
to ban sani ba ko ya ce asuba yana da shin kunutun da wazir ita kunutun da wazir ba sai asuba ba kunutun da wazir shine wani abu da ya auko wa musulmi na bala'i ko ta jarrabawa da suke roƙon Allah ya yi musu ita to ana yin wannan alƙunutun ta nawazil wani abu ya auko wa musulmi kamar annoba ko wani abu da ake roƙon Allah ya kawo sauki to ita wannan duka salloli biyar ake addu'ar addu'ar alƙunutun ana yin ta ne a duka salloli biyar kafin a tafi abin da ba a ɗago da garku a zahar la'asar magariba da sha'i asuba duk ana yin wannan abin nan da Nabi ya yi alkunut irin wannan wata guda yana addu'ar Allah subhanahu wataala ya tsira da wasu musulmi da suke hannun kafirai masu rauni suke hannun kafirai kuma Allah subhanahu wataala ya kubutar da su suka dawo idan ka ta ya daina addu'ar so wannan ita ce kunutun da wasu da ko kuma alkunut da wasu mazhabobi suke yi a sallah asuba kamar Shafi'iyya da Malikiyya ita ce kunutun subha ita kuma bayan asuba suke yi ita wannan ba ta da alaka da wani abu da yawo suna sa ta ne cikin ayyukan sallar asuba a raka'a ta biyu to idan wannan yake nufi ita da man a gurin Malikiyya da Shafi'iyya ita ba ta da lokaci ko yana lokaci ana yin ta saboda ka ga in ya ki dainawa ba shi ke nuna ka daina bishi sallah ba shi a fahimtar sa ana yi saboda ka sai ka bishi sallah a haka babu komai ba in kunutun nawazirce wani abu ne ya auko wa musulmi aka yi addu'a yayi kuma ya gidena to wannan kuma sai a tanba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkunutu shahran yana addu'ar Allah subhanahu wataala ya tsira da wasu daga cikin sahabbansa masu rauni da suke hannun kafirai kuma Allah ya tsira da suka iso Madina sai ya dakata da alkunutu to kai ba sai ka dakata in har abin da ake roko ya riga ya abu samu in kuma abin da ake roko din abin ya dau lokaci bai kwarenye ba kamar misali a ce mamayar kudus da Isra'ila ta yi to kaga wannan da wasu malami suke cewa sai ya dakata yayi wata daya ya kara wata daya ba abin bai tafi yanzu kaga mamayar kudus sai kusan shekara 70 kaga ba za a zauna shekara 70 ba na alkunut sai ya dakata da alkunut din a kuma ci gaba da bibiyar hanyoyin da ake ganin za su sa a samu nasara.
Sai ki tambaya malam shin zai yi mace ta baiwa mahaifiyarta koda domin a yi mata da shi koda mijinta bai ba da izini ba?
Al'asulu mutum zai iya taimaka ma wani da kodarsa idan aka tabbatar cewa ba zai cutu ba. Aka ba shi wannan karfin abin nan da garanti din likitoci suka ce babu komai za ka iya bashi kai kodo duka da ka suna lafiya kuma za ka iya rayuwa da daya za ka iya bashi wacce za ta iya ba iyaye za ta iya ba wa yan uwanta ta yi haka ta kyautata musu a sinu inna Allah ya fi gulmo su ne kyautata Allah yana son masu kyautatawa to a nan wasu suka ce idan ya zanto idan ta ba su ko ta ba wa mijinta ko ta ba wa yayanta ko ta ba wa wasu daga cikin uwanta zai cutu shi mijin zai cutu wataƙila gwada aka ga cewa za ta yi ta laulayi misali za ta samu wasu rashin lafiya kaza kaza wanda kuma duk nauyin zai dawo kansa abubuwansa na haƙoƙi za su tasaraya to yana da kyau ya zama da izinin sani saboda haƙƙinsa da yake kanta amma in ba wannan to yana da kyau ta shawarce shi amma shi kuma kai ya hana ta inda za ta yi ba tare da ya yadda ba ba kuma isidan za ta yi cutu ba to ba ta da laifi domin wani abin haƙƙin abu ne wanda ya shafe ta ba nashi ba ne kuma ba zai tauye masa wani abu na haƙƙinsa ba in har zai tauye masa wani abu na haƙƙinsa a gwaje-gwaje ya nuna cewa in ta bayar za ta iya shiga cikin wani yanayi haƙoƙinsa da suke kanta za ta kasa bashi sannan wasu nauyi-nauyi za su sa shi da ta fara dole kuma shi zai ta tare-tare da ita sai ta famar abin da ta to anan yana da kyau ta lura da haƙƙinsa a lura da haƙƙinsa ba wai kawai abin da ya shafi ihsani ba duk wanda za ta ba wa ihsani ne kuma shi haƙƙi ne na wajibi a kanta na'am.
Kisne ya tambaya malam menene hukuncin yin magana abin da ake kamar amsa kiran waya?
Yana cikin tsoro bai halatta ba yana cikin tsoro amma idan kai groshi yake misali ko wanka yake zai iya amsa waya ba ko
ne ke malam shi tambaya yake game da hadisin da yace ba a tambayar mutum akan me yasa ya daki matarsa
eh magana la yasalu al-insanu fi ba na farko dai bai inganta ba marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rauni yana da sanadin sa ko ruwan cikuri la yasalu bar'u fi ma daraba zawjatahu ko fi ma daraba zawjahu ba a tabbai mutum to saboda mai dauki wata sadisin bai inganta ba ta fuskar sanadi sannan wasu da suka ce in ba ya inganta ta fuskar sanadi to ma'anarsa shi ne idan wata hatsaniya ta shiga tsakanin miji da mata har abin ya kai ga duka to wanda ba ruwansa kai ya zo ya ce sai ya fi keke da keke me yasa ka daki ta tsakila wani abu ne da ba zai faru ba kaga ka zo ka ce sai ya bar kada maka sirrin gidansa abu ne wanda yake bai dace ba amma idan wanda zai zo ya tambaye shi din wani wanda zai kawo sulhu ne zai kawo gyara a tsakaninsu zai kawo sasanci a tsakaninsu ya halatta ya tambaye shi saboda haka wasu da suka dubi hadisin su ce in ma ya inganta ga abin da yake nufi yana nufin wanda bai da ruwa bai da tsaki a ciki ba yadda wani abu da zai kawai saboda tsaye gobe yazo yana tambaye shi me yasa ku je na jika take mata dan kawai zama abun fada to wannan a ce ba albashi aka hana amma hadisin ba bai inganta ba
to ne shi ma tambaye yake game da karin bayani akan hadisi guda biyu na hadisin karatun suratul kafira da juma'a da kuma hadisin zuwa wato zama a masallaci bayan sallar asuba har fituwar rana domin yin nafila
hadisin karatun kafi ranar juma'a na farko dai ku fahimci akwai karatun kafi mutlaqan wanda Imam Muslim ya fitar da shi cewa wanda ya karanta farkon ayoyin farko na suratul kafi da yake karanta ayoyin suratul farko na suratul kafi za a tsare shi daga usiba min sharri dajjal ko min fitnatid dajjal akwai wata ruwaya a ƙarshen ayoyin ƙarshe amma dai ayoyin farko su ne shi ne mafi inganci wanda zai karanta ayoyin farko na suratul kafi ayoyi goma na farko na suratul kafi usiba min fitnatid dajjal wanda na cikin sahih muslim wannan bai zo da cewa sai juma'a ba bai zo da cewa sai juma'a ba wannan sahihi ne ba magana akan sa dama hadisin da ake magana akan sa shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cewa man qara suratul kafi yawmal jum'ati aw laylatal jum'a ja'ala Allahu nuran bainahu wa min bainihi aw min 'indihi ila baitil atiq ko ja'ala Allahu lahu nuran bainal jum'ati wannan shine hadisin da yawanci ake tambaya akan sa hadisin karatun kafi ranar juma'a ko daren juma'a yinin juma'a ko daren juma'a hadisin an ruwaito shi ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri wanda ya ruwaito shi daga wajensa shine Qais ibn Abbad shi kuma daga Qais ibn Abbad لاحق ابن حميد ابي مجلس ابو مجلس يرويته شي لغا ابو مجلس اكو ولا دا كيكرا ابو هاشم الرباني تو وجه متوم بيار سو كرويته شي لغا ابو هاشم الرباني اكوي غدا اوكو سو ني سيكات سو ني امتتو اكوي غدا بيو ودان اكوي مغانا اكن سو تو ودان امتتو غدا اوكو سو زاسو مغانا سابودا كدا بيغي سو مساله تي تا حديثي ba kowa ne zai fahimci abin da wuri ba guda uku masu abin nan akwai Shu'ba ibn al-Hajjaj akwai Sufyan al-Thawri akwai kuma Hushayn ibn Bashir al-Wasiti waɗannan su uku dukkansu amintattu ne Shu'ba da Sufyan sun ruwaita hadisin mawquf ma'ana daga maganar Abu Sa'id al-Khudri da ya ce man qara'a سوره الكهف من قرا سوره الكهف جعل الله له نورا من عنده الى بيت العتيق وبين البابين الجمعتين sun kawo shi daga maganar Abu Sa'id al-Khudri sannan babu laylatul jum'a babu yawm al-jum'a arwaya su susubiu da sa'id da shu'ba da sa'id da sufyan ibn sa'id al-thawri waɗannan mutanen guda biyu manya-manyan malaman hadisi ne da duk wanda yake ya san ilimin hadisi waɗannan la yushaqqu lahuma al-ghubar ba wanda zai iya karawa da su wanda haka ruwayar gundar sake daga Shu'ba akwai ruwayar Yahya ibn Kathir wanda ya ruwaito daga Shu'ba ya kawo shi marfu'an ya ambaci da na jirgin amma ruwayar gundar ita ce tafi ƙarfi shi gundar Muhammad ibn Ja'far ya fi yana daga cikin wanda suka fi kowa fahimtar hadisin Shu'ba har ana cewa da shi mukhtasar Shu'ba saboda wannan ruwaya ita ce mahfuza daga ruwayar Shu'ba sai kuma ruwayar Sufyan ita ma duk wanda suka rubuta hadisin daga Sufyan al-Thawri ba su kawo lailatul jum'a ba ba su kawo yawmal jum'a ba sannan ba su kawo hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce qala Abu Sa'id al-Khudri wato marqufi ala abi sa'id al-khudri ko babu ammatan ranar juma'a ko yinin juma'a sai ruwayar qabisa shi kadai wanda ruwayoyin sauran tafi karfin tashi saura ka tashi ta so ta ce mahfuza tashi sayar ta ce sai ruwayar Hushayn ibn Bashir shi ruwayar Hushayn ibn Bashir akwai wanda ya ruwaita daga gare shi ne kira shi na Nu'aym ibn Hammad shi yarwaito shi marfu'an wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan yasa yawmal juma'a wa lailatul juma'a cikin hadisi shi kuma nu'aib ibn muhammad dama can malamai sun yi magana akan sa imam ahmad yana cewa yana da manakir wato hadisi waɗanda suke masu rauni kware da gaske saboda haka idan muka kula zamu ga shi kansa Hushayb akwai ruwayar da aka ruwaito da gurinsa ruwayar mauqufiya kuma babu lailatul juma'a ciki saboda haka zamu ga waɗannan guda biyu Shu'ba da Sufyan sun ruwaita hadisin daga Abu Hashim ar-Rumbani daga Abi Mijlis sannan da Qais ibn Abbad ba tare da ambaton ba tare da raf'in hadisin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba tare da ambaton yau bin juma'a ko lailatul juma'a ba wanda wannan ruwaya ta su ta fi karfi akan ruwaya waɗanda suka zo da maganar lailatul juma'a ko yawmul juma'a sannan muka dawo maganar cewa hadisi ne mauqufi hadisi mauqufi in ya zo da maganar da ba zai yi ishtihadi ya shiga cikin ta ba abinda ba zai yi kai ishtihadi in kana magana wani abu na gaibi wani abu na lada kayyadajje ba zai yi kai shi da ishtihadi ba sai da nasi daga Allah ko manzansa to zaka duk ruwaya da ta zo mauqufiya daga maganar sahabi ya faɗi wani abu da ya shafi gaibi in ka ce gaibi ya faɗi wani abu da ya shafi aljanna ko wuta ko mala'iku ko wani abu a da ranar lahira wannan ba zai yi ya iya ijtihadi kawai ya faɗi shi ba sai in ya ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan suna cewa la hukmur rafi hukuncin ta daidai yake da ce annabi ya ce abinda ake zato cewa ba zai kawo wannan daga kansa kankin kansa ba dole sai in ya ji ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka za a iya cewa wannan ruwaya ta Abu Sa'id al-Khudri tana da hukuncin rafi wato hukuncin ta daidai yake da ya sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma kuma babu yawmul juma'a babu lailatul juma'a saboda haka falala karanta suratul kahfi falala ce budaddiya ranar alhamis ranar juma'a ranar asabar ranar lahadi litinin talata kowane lokaci saboda haka maganar da ake yi shine kayyade ta da ranar juma'a kadai amma falalar tana nan ta karanta suratul kahfi din falalar tana nan amma ba wai kawai iya ranar juma'a ba ranar juma'a ɗaya ce daga cikin ranaku na kwanakin sati guda bakwai idan mutum ya karanta ranar juma'a ya karanta asabar ya karanta lahadi litinin talata duk ɗaya ne wannan shine abinda bincike na hadisi yake tabbatarwa imam Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin Irwa'ul Ghalil ya ainihin tabbatar da ruwayar mai ruwayar Nu'aib ibn Muhammad amma bincikensa ya dubi hadisin ne gaba ɗaya bai dubi lafazin yawmul juma'a da lailatul juma'a ba wanda shine aka samu waɗanda suka kawo shi suke ake da magana akan su kuma suka saba ma wasu manya-manya musamman Shu'ba da Sufyan ruwayarsu suka haɗu akan ruwaya to saba musu wani abu ne mai wahalar gaske.
Hadisin da ya gabata na fi na zama a masallaci bayan sallar asuba a arkacewar rana da yin nafila.
Akwai hadisin Anas ibn Malik akwai hadisin Usama wanda dukkaninsu akwai rauni a isnadin amma wasu malamai sun hassana su da shawahidinsu daga cikin wanda suka hassana su akwai Tirmidhi da rawaito shi sai Hasanul Gharib hadisin Usama haka nan wannan Mubarak Furi a cikin littafinsa bin Tuhfatul Ahwazi shi ma ya hassana shi bi shawahidinsa haka nan Sheikh Ahmad Shakir haka nan Sheikh Nasiruddin Al-Albani.
Ta suna ji tambaya ke cewa malam idan ya baiwa wani kuɗi domin ya juya masa ya samu shi ma wanda ya ba wa ɗin ya samu sai ya shawarce shi akan yadda al'amarin zai gudana cewar shi wanda aka ba kuɗin ya ce ya yadda cewa duk wata zai rika ba da adadin kuɗi kaza duk da ya kawo masa kalubale da irin abin da malamai suka faɗa akan irin wannan yanayin kasuwanci sai ce shi yana da yaƙini duk wata ba zai gaza cika wannan alƙawari ba shi ya zaɓar wa kansa haka ba shi wanda ya ba shi kuɗin ba. To sai ne sai ya ce masa ba komai shi ke tambayi malam shin hakan ko kuma amincewar da ya da wannan tsari ya halatta?
Bai halatta ba ai ba zaɓinsa ba ne aka ce ga abin da shari'a ta ce a yi mutum ya ce shi ya zaɓa za a saɓa wa shari'a a ce ka abinci wanda ai magana ce mai kyau ba shari'a ta ce ga yadda ake yin tsarin nan ga yadda aka ce ku yi kasuwancin nan ya ce shi zai saɓa saboda shi yana jin cewa zai samu kudi kaza kaza kai kuma kace na abinci ba kaza saboda ya shi ya bawa kansa wani confidence abin nan fa a hannun Allah yake da riba da samu da rashi duka nuna hadin da Allah ne yau ana iya samu gobe a karasa yau ana iya samu kadan gobe a samu da yawa yau ana samu da yawa gobe a samu kadan wannan duk a hannun Allah yake yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir saboda kawai ne zai ce shi yana da confidence wannan confidence kake da shi kamar sai ne mai azzata kanka saka shari'a ta kawo wani tsari ne na bai daya ba wai wani aka ce kai confidence ka saba ba kai kuma in baka da confidence kai kaza ba haka shari'a ta shirya mai ba yanzu ku yi mudaraba sai dai ku kasa shi based on percentage wato kowa za a bashi kaso kaza cikin 100 daga ribar da aka samu cikin 100 kai mai kudi ce kana da kashi 60 shi yana da 40 ko kuma kai kana da kashi 70 shi yana da 30 saboda haka cikin duk abin da aka samu za a yi masa wannan kasar ne kaga zai iya zama da yawa ne zai iya zama kadan ne sai ya zama ba a samu ba zai iya yiwa ma a yi asara aka yi asara ta shafi kowa shi ya yi asara ya yi wahalar da ya sha ya asara ta kai kuma ka yi asara wani abin kudin ka saboda haka ake mudaraba take amma ya ce maka zai baka wani fix amount wani kudi kayyadajji saboda haka duk wata kana da 50,000 duk wata kana da 50,000 duk wani kasuwanci da gina shi akan wannan to barna ce haramun ne a shari'a saboda haka ba wanda zai zo kuma ya ce zai halatta shi shikenan kuma sai a ce ya bada confidence ni kuma na yadda akan haka wannan ba daidai ba ne
kuma lallai saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku yi aiko mana da naku sakonnin tambayoyin kamar yadda aka saba ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0414-55 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwarahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Kamar da yin shi malamin namu al-Professor Sheikh Muhammad Fani Umar Rijali MOOL babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin Musulunci da Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa waɗannan tambayoyi da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri Anas Idris Hassan gana kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.